بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وعيدا فكل ما قدرت القلوب على محبته من وجود الكمال فالله هو المستحق له على الكمال، وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى، فهو المستحق لأن يحق على الحقيقة والكمال. وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبودا، كما أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته، وهو يستلزم إنكار كونه ربا خالقا، فصار إنكارها مستلزما لإنكار كونه رب العالمين ولكونه إله العالمين. وهذا هو قول أهل التعطيل والجحود. ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من معذور وحكم عن موسى وعيسى صلوات الله عليهما وسلامه، أن أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك. وهذا هو حقيقة الحنيفية بالله إبراهيم التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن. وإنكار ذلك هو معقود عن المشركين والصابئين أعداء إبراهيم الخليل، ومن وافقهم على ذلك من متفلسف ومتكلم ومتفكر ومبتدئ أخذه من هؤلاء. وظهر ذلك في الكرامنة الباطلية من الإسماعيلية. ولهذا كان الخليل إمام الحنيف كنطع صلوات الله وسلامه عليه قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال أيضا: لا أحب الآخرين. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهو السليم من الشرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك يا إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكتة دواء أولا مسلاتي للبركة مسلاتي مدبو a nan kofar kaura a garin Katsina a wannan yammaci na ranar talata daren Laraba 2 ga watan Rabi'ul Awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431, wanda kuma ya zamo daidai da 16 ga watan 2 shekarar miladiya ta 2010. A wannan darasi namu na mako-mako cikin karatun littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya, wallafar Hamshakin malamin nan Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi, wanda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na da shekara 728. Wannan kuma shine darasin mu na 60 daidai a jerin gwanan darussan mu a wannan majalisi, kuma shine na 104. Malam yana nan yana magana akan al-mahabba, wato san Allah ko san bawa ga ubangijinsa da kuma san ubangiji ga bayansa na kwarai, wanda wannan shine tushen addini kamar yadda malam ya faɗa a baya. Kaje kana san Allah sama da yadda kake san kowa da komai, kana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da yadda kake san kowa da komai, kana fifita umarninsu akan umarnin duk wani mai umarni, kana barin abinda suka hane ka, kana san abinda suke so na ayyuka, kana kin abinda suke ki na ayyuka, kana kokarin kwatanta soyayyarka ga waɗanda suke so cikin bayansu bayan Allah na kwarai, sannan kuma kana kin waɗanda suke kin Allah da manzonsa. Wannan shi ne tushen addini gaba daya. Wannan tushe shi aka samu wasu daga cikin malaman ilmul kalam sun karyata ko sun kore, sun ce Allah ba a san shi, ko kuma a baya so, jami'a suka kore wa Allah ya so bayin sa ko bayin sa su so shi suka ce wannan ba za ta sahu ba al-ashaira su kuma suka tabbatar da cewa bawa zai so Allah amma ba za a ce Allah yana son bawa ba wanda kuma wannan duk ya saba wa tafarki na alqur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shi da ibnu taymiya da yake ta kawo hujjoji akan wannan batu domin wannan babban magana ce ba karama bace domin ayoyin da suka zo da hadisai da suka zo a wannan babi suna da yawa suna nan rututu da dama sannan kuma a ce sai an yi tawilin waɗannan ayoyi an bankara su domin su dace da wata fahimta wacce aka gina ta akan tsagwaran tunani kawai akan tsagwaran hankali ba wai nassi daga Allah da manzonsa ba babu shakka wannan yana da hadari kwarai da gaske ibnu taymiya kuma kamar yadda aka sani a tarihin sa ya bada rayuwarsa ka tukam wajen kare tauhidi da kuma kare abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi na shari'a malam yace wa aidan fa kullu ma fudiratul qulubu ala mahabbatihi min nu'util kamal fa inna allaha huwa al mustahiqu li a'la al kamal وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى فهو المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال على الحقيقة والكمال وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبودا ما لا يتهار إلى يوم فكل ما فطرت القلوب على محبته جدكا ولا أبن دعك هل تزوتي أخوزك أبي تسيشي duk wani abin da aka halitta zuciya a bisa san wannan abun min nu'util kamali da sifofin kamala fa inna allaha huwa almustahiq li a'la alkamal to ubangiji shine yafi cancanta da mafi girman kamala sannan kullu ma fi ghairihi min mahbubi dukkan wani abu da wannan Allah yake da shi wanda za a so fa huwa minhu subhanahu wa ta'ala to wannan abin daga Allah ne duk wani abin da zaka gani kana so saboda yana da kamala to kamalar ubangiji ta fi wannan nesa ba kusa ba kaga a shekenan shi ne yafi cancanta a soshi haka nan dukkan wani wanda zaka ga wani abin so tattare da shi to wannan abin da ka gani har ya baka sha'awa kake san shi to ubangiji shi ya bashi abin kaga a shekenan ubangiji shi ne yafi cancanta a soshi bisa ga hakika a soshi bisa ga kamala wannan shi ne abin da ibnu taymiya yake koyon ka fahimta ta fuskar hankali bayan ya kawo nassoshi da alqur'ani da sunna da suke tabbatar da ana san Allah domin duk abin da zaka so a rayuwarka wani abu ne wanda kake ganin akwai kamala tattare da wannan abu kake ganin wannan abun ya cancanta a so shi to idan har akwai kamalar da zaka sa a so wannan abun to ubangiji ya fi cancanta da wannan kamalar kaga shi ya fi cancanta a so idan kaga wani abu a jikin wani mutum ko tare da wani mutum yasa kake san shi to ai ubangiji shi ya bashi a wannan abin da yasa har kake san shi kaga ashe ubangiji shi ya cancanta a so shi to dan menene za a ce ba za su yi a so ubangiji ba sai dai a ce a so da'ar ubangiji kaga wannan tawili ne wanda ba zai taba tafiya koda da tunani koda da hankali ba domin ita da'a samara ce ta mahabba wato ba za ka yi da'a ba sai idan akwai soyayya soyayya ita ke haifar da da'a muna yi wa Allah da'a saboda muna san shi muna bauta wa Allah saboda muna san shi muna yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya saboda muna san shi muna riko da sunnar sa saboda muna san shi muna girmama sahabbai saboda muna san su ashe kaga san shi ne farko abinda duk zai zo na da'a da biyayya sakamakon san ne to yanzu dan me zaka fassara a soyayya da da'a ko ka fassara ta da biyayya ko ibada wannan samara ce sakamako ne na sabuwar soyayyar idan ba a same ta ba to ba za a samu wannan abin nan ba domin abin da yake kamar yadda malamai suke faɗa ita soyayya abin da yake haifar da ita al-ma'rifa wato ka san abu ka san girmansa ka san kamalarsa sai ka ji kana san shi wato ita abin da yake haifar da soyayya ce al-ma'rifa ko al-idrak fahimtar abu da salinsa ba mu ji san ubangiji ba sai da muka san girmansa muka san lalle Allah Allah ne lalle ubangiji Allah shine yayi mu shi yake azurta mu shi yake ba mu lafiya shi yake kula da mu shi ya halicci dukkan wani abin da muke morarta a nan duniya sannan ya sifantu da sifofi na kamala ya sifantu da cikakken ilimi ya sifantu da cikakken rayuwa ya sifantu da cikakkiyar kaddar ko kudura sannan mai ji ne mai gani ne wato muka ga muka fahimci cewa duk ya sifantu da sifa ta kamala sifa ta uluhiyya
wannan sanin da muka yi wa Allah sai ya sa muke san shi kaga ashe al-ma'rifa ita ce take zuwa da farko sannan a samu al-mahabba wato sannan a samu soyayya ita kuma soyayya idan ta samu sai a samu atta'a saboda mun fahimce shi mun gane shi sai muka ji muna san shi da muka ji muna san shi sai muke yin abin da ya samu sai muke masa da'a ashe kaga kowanne zaman kansa daban al-ma'rifa sannan al-mahabba sannan kuma atta'a ko al-ibada to haka dan shi kansa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ai ba mu ji san nashi ya ratsa zuciyarmu ba sai da muka san wane ne manzon Allah duk lokacin da ka jahilci abu ba za ka ji kana kwanzanta shi a zuciyarka ba ba za ka ji kana san shi ba amma da zarar ka san shi ka san kimarsa da darajarsa sai ka ji san shi ya mamaye zuciyarka me yasa da dama daga cikin musulmi za ka ga ana zagin sahabban manzon Allah a gabansu ba sa jin komai saboda ba su san ko su waye ba amma da zarar aka yi ta gaya musu su waje ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga irin martabarsu ga irin darajarsu ga irin hidimar da suka yi wa addini ga yadda suka sadaukar da rayuwarsu gaba ɗaya don Allah to da zarar mutane suka fahimci wannan sai kuma su ji cewa sannan ya burinkata a cikin zuciya duk wanda zai zaki sahabi manzon sallallahu alaihi wasallam to za su raba gari da shi wannan shi aka rasa har ta sa wato addinin zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo mana cikin kasanmu saboda a tsawon lokaci ba a sanar da mutane su waye sahabban manzon Allah din kowa sai ya shagalta da sanar da mutane falalashinsa da karamarsa saboda haka sai aka waye gari in an taba shehi hankali ya tashi amma idan aka taba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ganin wannan sabanin fahimta ne za mu iya haduwa akwai inda muka haradu akwai abubuwa da muke yi tare sun yarda da maulidi mun yarda da maulidi sun yarda da kaburbura mun yarda da sun yarda da kaza mun yarda da kaza saboda haka za mu iya tafiya akan abubuwan da muka yi ittifaki akan sa su je su ci gaba da zagin sahabban manzon Allah wannan fahimta take kaga abin da ya haifar da amma da za su zagi shayinsa to kuma zai raba gari da su ba zai ce kuma ai mun hadu a wajen Qur'ani mun hadu suna salloli biyar muna salloli biyar suna kaza muna kaza ba zai kawo wannan ba mu da muka ce a bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita kadai duk wani abin da ya saba wa sunna daga kowane ne a bashi ba wai wani ma muka sa a gaba muna ta zagi ba a duk abin da muka ga ya ci karo da sunna ne muke cewa a kawar da shi guri guda a bar sunna ita kadai ta taka rawar ta ba mu yadda wani abin da ya saba wa sunna ya zama na shi ma yana da wani hukunci a rayuwar musulmi ba wannan kawai muke faɗa ba wani wanda muka ɗauka muka sa a gaba muka rika tsine masa albarka ba mu ɗauki tsinuwa addininmu ba wannan kawai muka faɗa wasu suka sa da kai baya suka ce ai mun kawo fitina mun kawo kaza mun kare rabuwar kan musulmi saboda kawai ka ce abinda wala ya zo da shi ya saba alqur'ani a bar shi kaga da yake an yi ta gaya masa falalar shi wannan wala da karamarsa da ta gaskiya ma da wata ba ta gaskiya ba an yi ta basa wannan tatsuniya sai yake jin cewa taba wannan gaskiya ba zai yi ba to ashe kaga al-ma'rifa ita ke haifar da al-muhabba al-muhabba kuma ita ta haifar da asa'a da zarar aka samu sanin abu sai ka kana san sa da ka san shi ka san girman shi kamar yanda aka fi ya san bayar da natija aka fi idan aka gaya maka kaskancin abu da lalacewarsa ta barbarewa sai ka ji kana san sa da ka ji kana kin sai ka ji kana daukan matakan kaurace masa da nisantar sa da kawar da dukkan abin da yake nashi ne da kan hanya saboda haka kaga ashe mahabba wani abu ne mai zaman kansa kuma shine zai haifar da dukkan wata da'a da bawa zai idan zuciya ta cika da san Allah to kuma babu wani abu da za ta ji ya samu gurbi a cikinta wannan shine alqalbu salim zuciya ta zama lafiyayya banda san Allah babu komai a cikinta to duk wani abin da zai ci karo da wannan san to ba za ta take shi ba ko yayi ashe kaga almuhabba wani abu ne mai muhimmanci a rayuwa ta dan adam a ce yana san Allah yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana san wannan san na Allah ya kauri san manzon Allah din ya yi kauri to a sanar da mutane wane ne Allah wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai san ya kara karfi a cikin zuciya sai ga mutum ba zai fifita san wani abu ba akan san su to shine abin da Ibn Taymiyyah ana yake nusarwa shi duk wani abu da ka san na kamala duk wani abin da aka halicci zuciya akan san shi saboda kamala ne to wanda ya bi tantanta da mafi daukakar kamala shine Allah a sai kaga sai kamata ka so shi da soyayya ta koli soyayya mafi girma haka nan duk wani wanda zaka so shi saboda kaga wani abin da zai sa ka so shi tare da shi to ai wannan abin daga Allah ne a sai kaga dai har ila yau Allah shine ya fi tantanta ka so shi saboda kowa sai ba lai yace wa inkaru mahabbati al-'abdi li rabbih huwa fil haqiqati inkaru li kawnihi ilahan ma'budan mutum yayi inkarin cewa ba bawa zai so ubangijinsa yace a hakika wannan inkarin cewa Allah shine abun bauta shine ubangiji abun bauta domin ita wannan soyayyar ita ce za ta haifar da bauta idan ka ce a kawar da ita kamar ka ce a kawar da uluhiyar ubangiji ka ce a kawar da zaman cewa Allah shine abun bauta kama anna inkara mahabbatihi li'abdihi yastalzimu inkara mashi'atihi kamar da haka kuma inkarin wato kai inkarin cewa Allah yana son bawansa yace wannan kuma yana lizumtar da kai inkarin mashi'atar ubangiji mashi'atar ubangiji ta ta'allaka da abubuwan da suke ayyuka ne na bayi inda mun sha magana akan mashi'a kauniya qadariya da mashi'a shar'iyya ubangiji ya halicci komai da kasani ba wani abin da ubangiji ne ya halicce shi ba shi ne ya halicci kowa da komai to amma cikin abubuwan da ya halitta na maganganu da ayyuka da sifofi da halayya ya zaɓo su yana son su yana son su da mahabba ba za su wakana ba sai da mashi'arsa amma kuma yana son waɗannan abubuwa yana yarda da su akwai kuma wasu abubuwa da ba za su faru ba sai da mashi'arsa shi amma kuma ya ce da kai baya son su to idan kai inkarin mahabbar ubangiji kai inkarin wani bangare na mashi'arsa ubangiji yace wa huwa mustalzimu inkari kaunihi rabban khaliqan wannan kuma zai lazumtar da inkarin kasancewar ubangiji shine ubangiji wanda yake mahalicci kaga inkarul mahabba ibnu taymiya alayhi kitwa yana haifar da inkarin tauhidul uluhiyya yana kuma haifar da inkarin tauhidur rububiyya duka kaga ashe ba karamar matsala bace shi yasa ibnu taymiya ya rawaita magana akan ta ya fadada zance akan ta duk da shi yana ganin anan bai fadada ba saba kai ne sauraro zaka ji an dade ana maganar nan to magana ce babba shi yasa ma ya ware littafi musamman yayin risala akan ta ka'idatu fil mahabba dai ya faɗi haƙiƙanin mahabba yace fatara inkaruha mustalziman li inkari kaunihi rabbul alamin sai yana inkarin soyayyar Allah da ba ga bawansa ko soyayyar bawa ga soyayyar bawa ga ubangijinsa ce wannan yana lazumta inkarin kasancewar ubangiji shine ubangijin halittu duka wal kaunihi ilahal alamin ko inkarin kasancewarsa shine abin bautar talibai gaba daya ce to hadha huwa qawlu ahli at-ta'til wal juhud kaga kuma wannan shine ita ce aqidar wadanda suke rushe sifofin Allah ita ce aqidar wadanda suke musun sifofin Allah yace wal hadha tafaqat ummatan qablana ala ma indahum min ma'thur wa ahkam an musa wa isa صلوات الله وسلامه عليهما ان اعظم الوصايا ان تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك yace to saboda kasancewar ubangiji ya halicci zukata akan sososhi sosodu wata kamala sai ya kasance al'ummomin da suka gabace mu al'ummar yahudu da al'ummar nasara ba su da sabani akan wannan sun yi ittifaki alama indahum min ma'surin akan abinda suke da shi wanda ya rage daga abinda aka samu daga annabawansu da hukuncen da suka zo daga Isa alayhi salam da Musa alayhi salam anna a'zama alwasaya cewa mafi girman wasiya kamar yadda yana cikin injila ta Matta cewa a'zama alwasaya mafi girman wasiya an tuhibba Allah bi kulli qalbika ka so Allah da zuciyarka gaba daya wa aqlika ka so Allah da hankalinka duka wa qasdika ka so Allah da nufinka gaba daya wannan yana nan yana cikin bible har yanzu magana ce da sai saura har yanzu ba ta tafi ba cikin abubuwan da aka jirkita na wannan littafi domin yadda nassin yake yana cewa ya mai koyar da ni wata wasiya ce ta fi girma a cikin wahayi shine sai yake sai yake sai annabi Isa yake tuhibbu rabbaka ilahaka bi kulli qalbika ka so ubangijinka abin bautarka da zuciyarka duka wa min kulli nafsika da ranka gaba daya wa min kulli fikrika da hankalinka duka ce wa hadhihi hiya alwasiyatu alula wal uzma wannan ita ce wasiya ta farko kuma mafi girma wannan magana tana nan har yanzu a cikin bible ce to kaga hatta al'ummomin da suka gabata a cikin abin da yayi saura na hukunce da ruwayoyi da aka samu daga annabawansu wannan magana tana nan ماذا يقول وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم وانا يقول حقيقة الدين النبي إبراهيم عليه السلام وانا يقول كتير ودوة تبرنا الدين الذي يجب تتربى توتر يقول كتير ودكا وتقريا التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل حقيقة الدين النبي إبراهيم وانا يقول شيني توشا شرع التوراة تمتنا النبي موسى عليه السلام تقوم شرع الإنجيل تمتنا النبي إيسى عليه السلام والقرآن كما شيني توشا القرآن أبدا النبي إيسى عليه السلام النبي موسى يزول شيء ده النبي إيسى عليه السلام يزول سك زول شيء ده النبي صلى الله عليه وسلم سك زول شيء ده توشا وقت النبي هو غدا دقة غدا الدينتك سنا كوما واقع شرع النبي إبراهيم عليه السلام وإنكار ذلك مسو كو قدما أكن هكا كتي أكن الله لا يحب كو لا يحب كتي وعد إنكار ونن مأخوذ عن المشركين أبني دعك ساموشي لغا مشركي والسابعين دعوا أن نصر كركة شسك كوما بوتت تولالي أعداء إبراهيم أعداء إبراهيم الخليل مكيان النبي إبراهيم عليه السلام مكيان النبي إبراهيم نسبو لسوين كي أداد الدين دا النبي إبراهيم يزودش cikin abin da annabi Ibrahim yazo da shi akwai tabbatar da san Allah ga bayin sa shi yasa ma ya rike shi Khalil da zarar ka kare ta wannan to kamar baka yadda cewa annabi Ibrahim yana da wannan matsayin ba ka kwace wannan matsayin daga wajen sa da zarar ka kwace masa wannan matsayin ka san makiyin sa wa man wafaqahum ala zalika min mutafalsifin aw mutakallimin aw mutafaqqin aw mubtadi' da waɗanda suka yi daidai suka dace da su masu inkarin wannan daga cikin abin nan mabiya ilimin falsafa ko ilimin kalam ilimin cece-kuce ko kuma mutafakki waɗanda suke da'awar ilimin fiqh ko ɗan bid'a akhadahu min ha'ula'i wanda suka ɗauko daga waɗancan wato wannan addinin ya kadado ko wannan aqida ta kadado daga waɗancan waɗanda suke maƙiya annabi Ibrahim ne alayhi salam har ta shigo cikin waɗannan mutane ko nau'uka waɗannan mutane cikin ɗan bid'a da ahlul kalami da ɗan falsafa da waɗanda suke da'awar fiqh amma kuma sun karkace wa hanyar fiqh yace wa zahara zalika fil qaramita al batiniyya min al ismailiyya wannan aqida ta bayyana cikin kungiyar qaramita to kuma su waye karamita to inda za ka yi karatu za ka ci cin karo da sababbin kungiyoyin da wata kila baka taba jin su ba baka taba jin su ba ba wai dan babu su ba suna nan amma wata kila kai baka taba jin sunan ba amma duk waɗannan kungiyoyi sun kafu a shekaru da suka wuce masu yawa sun kuma taka rawa babba a tarihi an yi ta rigingimu da su sun yi barna iri-iri har aka zo zuwa yanzu suna ta samun canji suna sa tufafi daban-daban suna yin rasta iri-iri har aka wayi gari wasu daga cikinsu duk da sun yanzu suna nan amma sun sake kuma wani suna saboda da zarar suka yi reshe to shi kenan sai wannan reshen kuma ya ɗauki wani suna na shi jagoran abin maimakon a kira shi da sunansa na asali sai a kira shi da sunansa da sunan wanda shi kuma ya jagoranci abin a lokacin to sai wancan suna na asali kuma sai a manta shi ko kuma alal aqalla wanda bai sani ba sai ya kasa gane alakar wannan mai wannan suna na yanzu da waɗancan na farko wanda duk abu ɗaya ne kawai dai tafiya ce dai tafiya kuma kowa yake neman cin gashin kansa to sai da haka abin yake ya ta ɗari kun tsufa in ka bibi ka bi su zaka samu wato tafiya ce take tafiya sai ka ga wani ya ga cewa to me zai sa ya bai ta zama kawai shi ana cewa dan ka rika wani shi ma ya rika tsamana tunda dai abin nan ba alqur'ani ne ba shi dama ba ra'ayi ne to shi ba ya tashi mala to kawai sai ya daga shi ma ya kira tashi shi kenan sai a rika kiran shi da sunansa to asalin karamita wata kungiya ce mai da'awar ilimin batini kungiya ce mai da'awar ilimin batini kuma kungiya ce ta asiri asali kungiya ce ta asiri ta kuma soja wanda suke kokarin tabbatar da manufofinsu ta hanyar amfani da ƙarfi amfani da makami ta hanyar ta'addanci ana jingina ta zuwa ga wani mutum da ake kira Hamdan ibn al-Ash'ar ana masa laƙabi da Qarmaz shi yasa sai ake cewa mabiyansa Qaramita ko al-Qarmadiyya saboda laƙabinsa ne Qarmaz amma sunansa Hamdan ibn al-Ash'ar mutumin Khuzistan ne amma ya zauna a Kufa yadda Al-Ghazali ya kawo kissar yadda wannan aqida ta batiniya ta kama shi har ya zama shugaba jagoran tafiyar ta har ake kira mabiyansa da sunansa ya faɗi wannan a cikin wani littafin sa Fada'ihul Batiniya akwai littafin Abu Hamid Al-Ghazali sunan shi Fada'ihul Batiniya to a ciki ya bada labarin shi wannan Hamdan shi wannan Hamdan mutumin Kufa ne asalinsa mutumin Kurdistan ne can kasashen Ahwaz wajen yankin Afghanistan din nan amma ya zo ya zauni garin Kufa a cikin Iraq sannan mutum ne mai zuhudu wato irin gudun duniya da mara ma'ana da kuma yawan ibada bisa jahilci ba da ilimi ba to yana da wannan ra'ayin sai wata rana ya kama hanya zai tafi ya biya koro shaninsa zai shiga alƙaryarsa sai kawai ya gamu da wani mutum a hanya shikenan da ya gamu da wani mutum mutumin nan ɗaya ne daga cikin waɗanda suke da'awa ta batiniya mabiya abinan mabiya addinin Isma'iliya suna jingina kansu ga Isma'il ibn Ja'far as-Sadiq amma a hakika ba su da alaka da shi akwai wani Ubaydullah ibn Qaddah Ubaydullah ibn Maymun al-Qaddah shine ya fito da wannan aqida ya riga ya data suna nuna su masoya Ahlul Bait ne kuma sun fito ne domin su kwato wa Ahlul Bait haƙƙin su da wannan ya fito har ya kafa aqidar ta wanda aka fi sani da Isma'iliya al-Batiniya to shi wannan mutum da shi Hamdan ya haɗu da shi kan wannan aqidar ne kuma mai yaɗa wannan aqidar ne suna kiran kowane ɗaya daga cikin su addai wato mai kira sai shi wannan da ya haɗu da shi sai yake cewa naga kamar alamar daga guri kake da nisa wato kamar naga alamar gajiya tare da kai don haka ina za ka je ne sai ya ce masa zan je guri kaza sai ya faɗi gurin da shi wannan Hamdan zai je sai ce a to in haka ne hau ɗaya daga cikin shanu na in rage maka hanya sai Hamdan ya ce da shi a sai shi wannan mutum ya ce wa Hamdan ai mu ba ma yin abu sai da umarni ki ba abinda za mu yi sai da umarni sai ce a umarnin wa kuma sai shi wannan mai ya ce mata wato da ya dubi yadda kamanninsa take daman suna shigar mutum da irin ɗabi'ar da suka gan shi da ita sai ce umarnin umarnin wanda yake da mallakar ta mallaka ta mallakar kowa sai Hamdan ya ce a ubangiji kenan dan shi ya mallake ni ya mallake kai ya mallake duniya sai wannan mai wa'azi ya ce gaskiya ne haka ne sai dai kuma ubangiji ai yana ba da mulkin sa ga wanda yake kaji kuma inda ya shiga to shikenan sai ya ci gaba da tambaya sai ce to idan ka je wannan garin me za ka je ka yi sai ce ai zan je in fitar da mutanen wannan gari ne daga cikin duhun jahilci zuwa hasken ilimi daga cikin duhun fata zuwa hasken shiriya daga cikin duhun kaskanci da talauci da wulakanci zuwa duhu abinan zuwa haske na wadata da tsayuwa da kafafuwa su sai Hamdan ya ce to in kuwa haka ne ai ni ma ina da buƙatar wannan ni ma ka sanar da ni wannan ilimin sai wannan mai wa'azi ya ce a ba zan sanar da kai ba sai ka bani wani alkawarin cewa ba za ka yaɗa wannan sirrin da yake ɓoyayye ba to dama ƙungiya ce ta sirri ba za ka bayyana wannan sirrin ba sai ya ce zan baka kuma zan yarda da dukkan yarjejeniyar da za mu ya ce to ka riƙe alkawari tsakaninka da Allah da limaminka cewa wannan asirin za ka bar shi tsakaninka da kanka ba za ka bayyana shi ga kowa ba to shi kira sai ya shiga kuma koya masa jahilcinsa da batansa ya yi ta gaya masa abubuwa waɗanda suke marasa kan gado wanda a dalilin wannan shi wannan Hamdan ɗin sai ya wayi gari ɗaya daga cikin masu wa'azi masu kira zuwa ga wannan aqidar har ya kafa mabiyansa a Kufa sai ake jingina mabiyansa zuwa gare shi ake ce masa al-Qaramisa wannan shi ne asalin kafuwar wato wannan ƙungiya ta al-Qaramisa wato addini ne da ya samo asali daga wani mutumin Farisa da ake kira Abdullahi ibn Maymun al-Qaddah shi ya fara yaɗa aqidar batiniya ya fake da Ahlul Baiti da san Ahlul Baiti da nemo musu haƙƙin su ya watsa masu wa'azi zuwa ga aqidar sa garuruwa daban-daban wanda har ta kai shi wannan Hamdan aka zo gare shi shi ma ya karɓi wannan aqida ya shiga bayyana ta kuma a fili ya gina wani wata alƙarya wani gida a cikin abin da ya gina wani gida babba a cikin Kufa ya sa ma wannan gidan sunan Darul Hijra. Duk wanda ya bi shi ya yi da shi sai ya hijira wannan gidan. Ya kuma wajarta musu salloli 50 a kullum. Ki wannan shi ne abin da ake bukata. Wannan aƙida ta su tayi a har cikin Bahrain. Bahrain a da san ita shi ne arewa abin nan gabashin ƙasar Saudiya inda ake kira Al-Ahsa. Wurin da ake cewa mantakar Al-Ahsa a yanzu a Saudiya. Wannan aƙida ta je can akwai wani mutum da ake kira Hassan ibn Bahran Abu Sa'id al-Jalabi. Ya karɓi wannan aƙida da ƙarfi ya kuma ci gaba da yaɗa ta ya kuma ci gaba da tare mabiya. Ya ci gaba da kai hare-hare wasu ƙauyuka yana wasu ƙoƙarin jawo mutane da ƙarfin takobi zuwa ga aƙidarsa. Ya rika mamaye garuruwa har lokacin da ya mutu ɗansa Suleiman ya zo ya karɓi jagorancin wannan tafiya. To wannan ɗana shi Suleiman shi ne farkon wanda ya fara assasa daulatul Qaramita. Ya assasa daulatul Qaramita a wasu garuruwa na tsibirin Larabawa wanda ta haɗa da gabashin Saudiya da wani yanki na Iraki. Sannan kuma aka same ta har wajejen kudancin Saudiya. Yanzu haka a kudancin Saudiya akwai 'yan Ismailiya suna nan da limaminsu sai dai kawai kasancewar daular tauhidi ce ba za su iya fitowa su yaɗa aƙidarsu ba. Amma suna nan har yanzu akan aƙidarsu na batiniya. Wato ita aƙidar Ismailiya wanda suke jingina kansu ga Ismail ibn Ja'far cewa shi ne halifa kuma ahlul bait ne kuma duk wanda bai yarda da shi ba ba musulmi bane kuma ma'sumi ne kamar sauran a'imma kuma an zalunci sayyidina Ali an kwace masa haƙƙinsa. Sannan da wasu aƙidu kuma da suka biyo bayan wannan wanda tsananin su da suka yi a cikin wannan aƙida har ta kai hatta Rafida hatta Shi'a ta Iran suna ganin waɗancan a shi'ancin su wuce su. Wato to kaga Shi'ar Iran duk balahirar da take ciki ta hango ta akwai wasu gaba da su ka inda kuka shiga ba mai shiga ba surkuɗin naku ya yi nisa kaga abin da tsawo yake. To sun gama daular Qaramita wanda ta yi ƙarfi sosai a wancan zamanin har ta kai daular Banul Abbas a Bagada da suna ba su haraji. Wato saboda tsoron ta su kawo musu hari su kwace musu ƙasa ya zanje shekara akan tara kuɗi na haraji a je a kai wa Qaramita a ƙasashensu domin su samu zaman lafiya da su. Sun riƙa yin ayyuka na ta'addanci iri-iri. Sukan tare alhazai wani lokaci idan alhazai za su tafi aikin hajji sai akan yi abin da tawaga ce a yi tafiyar ƙasa akan ababen hawa abin da raƙuma ko dawakai a ɗora abinci. To sukan tare su a hanya su karkashe su su kwace abin da suke da shi na guzuri. Wani lokaci su kwace duk guzurinsu su zubar da su a sahara har yunwa ta kashe su. Qaramita sun riƙa yin wannan. Sannan kuma a zamanin Al-Muqtadir Billah ɗaya daga cikin kalifofin daular Abbasiya akwai sanda suka kai farmaki Kufa suka kama garin Kufa kwana 6 ba abinda ka sani wato ba a yarda a yi ba sai da suka yi shi. Kisa ne faɗe ne ba abinda suka halatta wa kansu domin daman aƙida ce ibahiyya. Aƙida ce da suke halatta haram babu wani abu haram. A shekara ta 319 bayan hijira sun taɓa kai farmaki masallaci mai alfarma na Makka. Alhazai na tsakiyar tawafi da sallah suka yi ta karkashe su sai da cikin harabi ya cika da gawawaki. Sannan suka cire rigar nan da ake sawa Ka'aba suka tsige ta suka je suka sa abin nan a diga suka haƙe Al-Hajar Al-Aswad suka ɗauke shi suka gudu da shi can Ahsa sai da ya zauna a gunsu tsawon shekara 20. Musulmi na tawafi amma ba Hajar Al-Aswad gurin kawai rami ne. Shekara 20 tun daga shekarar hijira 319 har zuwa shekara 339 shekara 20 daidai wannan dutse a hannunsu daga baya aka samu aka kwato su bayan karyewar ita wannan daular. Yana daga cikin aƙidarsu aƙida ce ta gurguzu wato ba ka da damar ka mallaki naka a wani abu naka komai ka samu to a gurinsu na kowa da kowa ne wanda har aƙidar ta kai batun aure ma babu shi mata duk na kowa da kowa ne. Suna cewa abinda yake kawo faɗa tsakanin namiji da namiji mace ce to shikenan ta zama ta kowa da kowa saboda kaga sun kawar da abin da yake jawo rigingimu tsakanin mazan ka duba akati abin da yake jawo rigimar shi ne kuma wani yake abin nan yana daga wannan aqida ce ta mazdak akwai wani bafarisi tun abin nan a kafin zuwan musulunci wanda yazo ya rika kira zuwa ga ibahiyya cewa komai da dan da aka yi a duniya kawai na kowa da kowa ne ba maganar wani mallaki wani abu to wannan aqidar ta mazdakiyya ita ce kusan aka yi amfani da ita a cikin wannan kuma wani da sunan addini duk da sunan ahlul bait duk da sunan san iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin aqidar su rushe farillan musulunci gaba daya kamar azumi da sallah da zakka wannan duk baya daga cikin abin da ake bukatar ka kai wannan kalmomi na sallah azumi zakka kai kake fahimta su da haka in an ce azumi ana nufin ka rike asiri asirin su saboda in ka rike asiri kai azumi haka wannan sallah da wasu ke yi da azumi da zakka da jihadi suka ce wannan azaba domin su ba su yarda da cewa akwai wata ranar lahira da za a tashi mutane a yi musu hisabi dan aljanna ya tafi aljanna ya sha ni'ima dan wuta ya shiga a wuta ya sha azaba su ba su yarda da wannan ba abinda suke cewa ni'ima a nan abinda ake nufi ni'ima a nan shine duk ka bar wato ka gane sirrin rayuwa ka watsar da waɗannan abubuwan da ake cewa mutum sai ya yi sallah wala ita ce ni'ima azaba kuma shine ka zama mai sallah mai azumi to kana cikin azaba to haka duk inda maganar ni'ima ta zo a alqur'ani suna nufin aqidar su kuma akai maganar aljanna a alqur'ani ana nufin jin dadi na nan rayuwa nan duniya kuma akai maganar azaba ko wutar jahannama a alqur'ani ana nufin wannan sallah da azumi da waye da kake cike azaba an ce kafire suna da azaba mai tsanani ma'ana waɗanda suke sallah suna cikin wahala mai tsanani wannan aqida ce kaga wannan shine batiniya cewa alqur'ani yana da batini yana da zahiri zahirin shine abinda mutane suka rike suke san daidai batinin kuma shine daidai din wanda ba kowa da yake gane shi ba sai wanda ya yi sosai ya yi zurfi a cikin aqida to kaga dukkan wata dariƙa da ta dauko wannan aqida ta dauko shi ne daga wannan daga Ismailiyyar batiniya kusan duk yanzu dariƙun da muke da su na sufanci akwai wannan cewa za ta kai wata marhala wani zango na ibada da dukkan harkar ibada za ta sauka da kanta in suka zo fassara wa abu rabbaka hatta yatiyakal yaqin ce in ka samu wannan yaqinin to ka daina bauta to akai ka bauta har sai ka samu yaqini tare da cewa yaqini ana nufin mutuwa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma Uthman faqad ja'ahu al-yaqin min rabbi Uthman ibn Mas'ud kamar da yake cikin sahih al-Bukhari yaqini shine mutuwa yayin da ya mutu annabi yake cewa amma Uthman yaqini ya zo maka daga ubangiji sai ma'ana ya haka fa'bud rabbaka hatta ya'tika al-yaqin ay hatta al-maut ka bauta wa ubangijin ka har mutuwa ta zo maka to su mai bakon su dauke shi a wannan ma'ana su ka dauke shi a ma'anar in ka kai yaqini wato kai usuli kai fana'i ka kai karshe shikenan ka zama kai ma Allah ba kai ta bauta mu ba to ya ayyuhal insanu innaka ta'ibun ila rabbika kadhan fa mulaqihi to kai dan adam mai fafutsa ne zuwa ga ubangijin ka kuma za ku haɗi haka za su fassara maka ayar famulakihi ma'ana za ku haɗe kayi fafutuka kana ta bin zango har kai maka zama shi to kaga wannan aqidar batiniya ce amma suna kiran ta sirri har yanzu su ma abinda suke kiran ta sirri in ka duba littafan sufaye musamman abin al-Tijaniya sukan bayyana sukan yi magana akan wannan sirri din akwai shehin sirri littafi sunan shi as-sirrul akbar wan-nurul azhar as-sirrul akbar shine wannan sirri babba sace wannan tauhidul khassa ne ba a bayyana shi ga mahjubi la ilaha illa huwa ya sani amma kai da kai wata ka ji kai la ilaha illa ana saboda kai Allah ne wannan a kasar nan an ta zuwa ana yada wannan Allah ya ji kamar Abu Bakar gumi shi ya fara fadakar da mutane akan wannan mutane ba za su fahimta ba su suna ganin wani ilimi ne aka kawo musu na musamman sai aka ce musu a faila ce faida ce duk wanda yake so ya shiga aljanna cikin sauki to ya bi wannan hanya wanda kuma kaga hanya ce wacce take ta karamita hanya ce ta yan batiniya hanya ce ta mazdakiya to wannan abin shine ya sa kudu da abin da aka kira sufanci hakika alal hakika sufanci wani abu ne daga baya ya koma kawai haraka ce batiniya inda can sufayen da ake magana na farko irin su sahal ibn Ibrahim as-Sistri irin su جنيد ابن سفودين ابن اياد ابو سليمان الداراني معروف الكرخي دا ايه wannan dai zaka samu magana ce ta zuhudu gudun duniya yawan ibada kaurecewa mutane anan dai tsukukin duk labarin su ya tsaya na'am akan samu wasu abubuwa na bid'a tare da su amma dai bid'ar ba ta kai ba su fitar da su daga da'irar musulmi ba ko su kawo wani abin da yake gaba daya saba koyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga ibnu taymiya da girma wannan tabaka yana girma su shawa kan kadir jilani yana yaban su yana ambatan su yabe su saboda a lokacin su abinda kawai suka yi bukaci dan adam ya zama yana da yawan ibada kuma dan adam kai ya shiga su da duniya duk da karancin karatu da wannan akida zaka samu tun da zuwa zaran aka ce ka guje wa mutane ka shiga jeji ka ga araba ka da ilimi to karancin ilimin kuma zai ja kai ta hujja da hadisi sai da ifai wadanda ba su inganta ba karka wasu ijtihadat ba ta kan gari akwai wannan ba shakka amma dai bai fitar da su daga cikin mutanen da Allah suka nufa ba to Ibn Taymiyyah yana yaban su sai wani zo sai ce ai Ibn Taymiyyah ba ya da sufanci domin ai ya yabi sufaye ya ce kaza ce kaza waɗannan sufayen al'amari daga baya ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba har aka zo aka fara samun su halacci wanda mun yi magana sa anan suka shiga damfarar mutane suka rika shiga koyon tsafi daga India suna zuwa da sunan karama suna yin ƙarya har ta kai suka ce su ma Allah aka zo lokacin su a fiqh al-misali su san dir al-qulawi su ibnu arabi al-hatimi al-ta'i waɗanda suka ɗauko falsafa suka cakuɗa ta da wannan suka ɗauko abin da ya shafi baɗiniya suka haɗa shi duk suka tashi wani tsufanci wanda yake suna kiranta al-falsafa al-ishraqiyya suka haɗa ta da batun tsufanci da gudun duniya suka rattaba wasu maqamat wato wasu mukamai daban-daban-daban-daban suka ɗauko al-futuhat al-makkiyya zaga wannan maqaman wanda ɗan adam zai yi ta tarakki ya hau wannan ya wuce ya hau wannan ya wuce har ya zama Allah babu inda Abdul Qadir Jilani ko Abu Sulaiman Ad-Darani ko waɗancan suka yi wannan irin da'awar saboda haka su waɗancan zuhudi ne abinda aka kira nasu sufancin daga baya ya zama bid'o'i da wasu abinda mukamai daga baya zo ma ya zama batiniya ne wanda kuma daga nan ne kuma ɗariƙu suka yi rasa shikenan kuma su wata sai ya kafa sai kuma tashi da rikin to kaga aka zo ana magana sufanci aka ce Ibn Taymiyyah ya yabi Abdul Qadir Jilani aka ce ya yabi sufai kaga anan akwai yi wa mutane dubu ka fito ka gaya masa hakikanin tarihin yadda yake da yadda abubuwa suka rika canzawa har suka kai ga yadda suke yanzu ba a duniya babu wani sufanci da zaka same shi lafiyayye wannan na baɗin yadda nasu Ibn Arabi da su suke girmama su ake girmama kuma maganganun su ake bi su ake ɗauka a matsayin walittaka to kaga ashe bai yiwuwa ka ce wa mutane ai sufanci yana da kyau har sai kai abin nan dan haka abu ne wanda yake daman can ba wai asali ne da shi ba sai a koma ga asali na farko a koma ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana daga cikin aqidar yan karamita wato cewa dole sai an samu imam masu a kowane zamani wanda matsayinsa yana daidai da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan aqida ce da zaka same ta a cikin har rafida wato shi'a addinin shi'a yana daga cikin aqidar karamita cewa akwai alloli guda biyu ne akwai alloli guda biyu daya shi ya samar da daya babban shi ya samar da karamin kuma babban ba zai bayyana halitta ba sai ta hanyar karamin na farkon mai cikakken kamala ce na biyun kuma nakisi ne na farkon ba a sifanta shi da samuwa ba a sifanta shi da rashi ma'ana fahuwa fala huwa mawsufun wala ghayru mawsuf ba a cewa yana da sifa kuma ba a cewa bai da sifa wato za a sifanta shi da babu to kaga wannan abubuwan su ne suka shigowa kuma har suka dauki wani salo kuma na kore sifofin Allah suna yi wa mutane dabara su shigar da su aqidar su ta hanyar cewa an zalunci sayyidina Ali an zalunci Fatima an kashe Husaini ta wannan hanyar suke shiga wajen yada ya da aqida su surutun tazallata in ka zo da ita ba wanda zai saurare ka amma in ka hada ta da wani abu da mutane suka yadda mai daraja ne mai daukaka ne to ta hanyar sa sai kuma ka shiga kai ta da ƙaryar ka za ka sai suka hada ƙaryar su da sayyidina Ali suka hada da Husaini saboda sun san duk musulmin kwarai yana girma waɗannan mutane guda biyu saboda sai suka yi amfani da wannan wajen yada ƙaryar su sannan kuma sun yi imani da daraja wannan akidar rafida su ma sun imani da raja'a cewa sayyidina Ali zai dawo duniya. Wannan ar-rafida shi'a na yanzu ma sun imani da wannan, sannan maganar cewa sayyidina Ali ya san gaibi su ma shi'a na yanzu sun imani da wannan. To shine Ibn Taymiyyah yake cewa wannan abin da suka dauka wani abu ne wanda asalinsa daga makiya Annabi Ibrahim ne da waɗanda suka yi kama suka dace da tafarkin su na malamin wani malamin falsafa ko malamin ilmul kalam ko kuma malamin fiqh wanda bai san fiqh ba ko dan bid'a. Akhazuhu min ha'ula'i wa za'ara zalika fil qaramitatil batiniyyah min al-isma'iliyya. Wannan ya bayyana cikin qaramita masu bin aqidar batiniyyah daga isma'iliyya. Isma'iliyya waɗanda suke jingina kansu zuwa ga Isma'il ibn Ja'far as-Sadiq. Wannan Isma'iliyya suna nan kamar yadda muka ce akwai su a kudancin Saudiya, suna da sunaye daban-daban. A da can ma sun dan karkasu, akwai sanda suka karkasu a kaga abin al-Fatimiyya, Batimiyya ne Isma'iliyya, wanda su ne asalin wanda suka kirkiri maulidi kamar yadda littafan tarihi duk sun rubuta wannan. Su wannan al-Isma'iliyya din su ne asalin wanda suka fara wasu a shi'a, amma wannan bakar shi'a din wacce har wato bakar shi'a ta yanzu tana tsine wacce bakar shi'a suna kafirta su. To su wacce baka kirkirin din su suka kirkiri maulidi, wanda kuma kowa yanzu kuma aka dauka shi ne hanyar san Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana nan rubuce kamar yadda muka sha faɗa a munasaba daban-daban cikin da tafan tarihi. Al-Makrizi ya faɗi shi a cikin littafin sa Al-Qiqat wal Asar, haka nan Al-Qalqashandi ya faɗi shi a cikin littafin sa Subuh al-Asha. Duk sun kawo wannan da ma yadda ake maulidi, da yadda sarki yake fita hawan maulidi da irin abin nan, irin kayan alatu da abinci da waye da ake yi a kowane maulidi, da kuma maulidi maulidai daban-daban, maulidin Fatima, maulidin Annabi sallallahu alaihi wasallam, maulidin Fatima, maulidin Ali, maulidin Hassan, maulidin Hussein, sannan sauran a'imma goma sha biyu har zuwa sarkin zamanin shi ma da maulidinsa. To tunda abin ba shi ma dole a yi nashi. To in ya mutu aka ci gaba da nashi, kuma a ci gaba da nashi shi ma wanda yake ci. To sai ka ga maulidan ba su da kani. Sai ka ga duk tsawon shekara, in ka duba jadawalin shi'a duk tsawon shekara maulidi ba wani lokaci da babu wani taron wani maulidi, dan shi ne addinin kawai. To waɗannan su suka fara. To Isma'iliyya su ne al-Fatimiyya, sannan a cikinsu akwai al-Isma'iliyya, al-Musta'aliyya, akwai al-Nazariyya, al-Musta'ali billah da Nizam, ya'ya ne na al-Mustansir billah. Lokacin da zai mutu ɗaya daga cikin sarakunan al-Fatimiyya, sai Fatimiyya ƙarya suke ce sun duki koki a Fatima ne. Malaman nasaba sun tabbatar da wannan cewa ƙarya ne, su ba 'ya'yan na Fatima ba ne, majusawa ne na Farisa. Saboda haka suke jingina kansu da Fatima don abinda ake ce musu daular Ubaidiyya, don shi wannan Ubaidillahi ibn Yamin al-Qaddah din shi ne farko wanda ya asasa shi wannan addini. To shi al-Mustansir billah ɗaya daga cikin sarakunan su ne, da ya tashi mutuwa sai ya naɗa ɗansa, babban ɗansa al-Musta'ali, cewa shi ne zai gaje shi. To bayan ya mutu sai babban wazirinsa Ali ibn Fadl sai ya kwace wannan sarauta, sai ya bawa karamin ɗansa abin nan Nizar, afwan al-Musta'ali shi ne karamin, Nizar shi ne babban, ya ce a bawa babban Nizar, sai ya kwace sai ya bawa al-Musta'ali. Saboda haka wannan sai ya jawo baraka a cikin gidan, a cikin tafiyar, wasu sai suka bi karamin, shi karamin sai ya sa shi a ɗaki ya kulle shi har ya mutu. Saboda haka sai suka farke, sai suka yi tawaye, ya zama da ba a gami ciji tsakanin su, don su suna bin waɗannan, suna bin Nizar, waɗancan kuma ana ce da su abin nan Isma'iliyya Musta'aliyya, waɗannan kuma Isma'iliyya Nizariyya. To suka ɓalle shi, suka riƙa yin ƙungiyarsu. Akwai al-Hashashiyya, al-Hashash ɗan wiwi, saboda sun fi kowa shan wiwi a zamaninsu. Suka zo suka kafa wani garinsu, wata alƙaryarsu da suke kira Qal'atu Alamut, inda ake ta'addanci, yadda ka san 'yan mafiya, in ana maka tarihin mafiya da Italy. To haka suka zama a zamaninsu. suka rika kawo harahara wajen kashi wasu shugabannin musulmi da manyan malamai. Shugabansu shine Al-Hasan ibn Sabbah. Da haka shi yake rika wato shirya waɗanda za su je su kai su yi kitan gilla ga wasu manyan shugabannin musulmi ko kuma manyan malamai da manyan jagorori da komandoji na yaƙi su yi wannan Al-Hasan ibn Sabbah. Sun sha kawo Salahuddin Ayyubi hari ba su samu nasarar kashe shi ba, su suka kashe Nizamul Mulk mai makaranta al-Nizamiya, su suka kashe Al-Qa'id Mut ɗaya daga cikin manyan jagorori na musulunci a ranar Juma'a a masallaci suka kashe shi. Saboda sun shahara da wannan, sun shahara da shan wiwi, shi yasa ake kiran su al-Hashaiya. Akwai al'aza khaliya wanda har yanzu suna nan, al'aza khaliya wanda wajejen Nairobi, Madagascar duk akwai su. Al'aza khaliya kusan shugabansu a yanzu ana cewa kusan yana daga cikin wanda suka fi kowa kuɗi a duniya, shugaban aza khaliya al-Isma'iliya a Turai yake da zama. Duk shekara za a auna wato nauyinsa da zinari, to wannan zinarin zai ɗauka. Saboda haka zai zo ya zauna akan sikeli a kowa ya ta kawo zinari da ko ina mabiyan suke a duniya, sai an samu nauyin zinarin da ya yi daidai da shi, wato sikeli ya daidai. Kaga ranar da zai zo wannan tsawon har kaga sai ya yi kokari ya ƙara tumbinsa saboda awo ya yi yawa. To duk shekara haka ake, saboda haka a duniya ba wanda ya kashe kuɗi, yana nan da ransa in ya mutu sai su naɗa wani. Yana da wani gida akan a cikin rusasshiyar tarayyar Soviet kan iyakarsu da Afghanistan. Akwai wani wanda ya je har gidansa yake gaya mana, in ka je gidan wato ka ce wa gidan aljannar duniya, dan babu wani abin jin daɗi na alatu da ƙawa da ba a sa a gidan ba. Ke ya je gurinsa yana son su yi magana, amma shi a ƙa'idar ta ba magana da kowa. Saboda haka ya ce yadda ya yi magana, sai mabiyansa ne suke magana, su kuma a ƙa'idar su ba a faɗa sirri. Akwai ƴan buhura su ma ƴan Isma'iliya, su ma suna nan za su zan suna wani rawani yana kama da rawanin masu bin addinin Sikh, sai dai shi nasu ya fi tudu. Duk duniya an yi ittifaƙi akan kafircinsu. A ce a Iran sun yadda kafirai. To abin mamaki, Yusuf Ali mai tarjamar littafin tafsirin nan, tafsirin Yusuf Ali ɗan buhura ne, ɗan aƙidar Isma'iliya ne, yasa tafsirin yake cike da ɓarna. ‘Yan boko sai a ɗauka kawai ta Turanci yake bege su, amma cike yake da ɓarna. Aƙidarsa ita ce aƙidar buhura, ba a yarda su shiga ƙasar Saudiya hajji. In za su shiga ƙasar Saudiya sai dai sun canza kamanni, sun kuma rubuta musulmi ne su ba, amma inda an san su ne ba a ba su visa ba, saboda su a matsayin kafiri suke zalla. To shi wannan Yusuf Ali yana daga cikin mabiya wannan aƙida. To wannan dukkansu ga sunayensu daban-daban, buhura a zakaniya wane ne, amma kuma duk Isma'iliya ne, kuma su ne ƙaramin ne. To kaga ashe tafiya in ce tafiya suna yin rasta daban-daban, kuma suna can ana samun sunaye daban-daban, wanda bai sani da sai ya zaci kamar ba abu ɗaya ba ne, ko kuma a waɗancan na farko babu su yanzu. Kamar da wani zahiri zai zo ce maka ai duk babu su, ba wani babu su, suna nan. Don hatta cikin aƙidun sufaye yanzu da suke, akwai aƙidun ba Indiya din da yawa kamar yadda muka faɗa a cikin tafiyar, kaga ashe abin bai musu murus ba. To shi ne malam yace wani haza qala Ibrahim al-Khalil wani haza qala al-Khalil Imam al-Hunafa صلوات الله وسلامه عليه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين بقوا أكيد كنت بوتا وبا كولي سوف في إيايونكو نفركو توني وأنا أكيد كنت بوتا وما كياناني إلا رب العالمين سأبنجي تكون ما كيانسا ليدو من صن كولي وعلا سيفو فينسا لكي يدو من ألا أكوي سويا شيكو خليل الله ني كاكا دوان دي كولي وعلا سيفو فينسا يكوي سويا ألا أغم ما كيانسا وقال ايضا هكذا ابنجي هكذا انا ابراهيم يكي فقال لا احب الافل فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافل شي بايا سن ودنده سكي واتو سكي بينا سو بچي ده يغا وتا يا بينا يتي wannan shi da ubangiji da ya bace yace ba na san ma su bacewa kaga ashe kenan yana san Allah wannan yana nuna maka cewa yana san Allah domin shi Allah ba afil bane haka nan Allah ta'ala ce wa mala'ika umalu wala banun illa man atalla bi qalbin salim ranar da dukiya da ayya ba za su yi amfani ba sai wanda ya zo wa Allah da wata da zuciyar da take lafiyayya wa huwa salimu min ashirki zuciyar da take ta kubuta daga shirka to kaga wannan shine tauhidi na hakika tabbatarwa da Allah sunansa kamar yadda ya tabbatarwa da kansa a cikin littafin sa mai tsarki ina ga mu tsaya nan wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in
bismillahir rahmanir rahim wannan yana tambaya yake cewa alqur'ani ya tabbatar mana da cewa annabi baya rubutu baya karatu har lokacin da aka aiko shi to shin cikin annabawa da aka aiko kafin sa akwai mai karatu da rubutu kuma wane ne shi to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ubangiji ya fito karara ya faɗi cewa baya rubutu baya karatu an kira shi annabiyul ummi annabi wanda yake ummi sauran annabawa ba a sifanta su da wannan ummiyar ba to kaga rashin sifanta su da ummiya zai iya baka cewa to suna karatu suna rubutu tunda su ma da ummiyin ne da su a sifanta su da wannan sannan cikin annabawa da dama kamar yanzu annabi Idris kusan shi ake cewa shi ya fara ma rubutu da alƙalami shi ne wanda ya fara ƙirƙiro ma a yi rubutu da alƙalami sannan annabi Musa alayhi salam a rubuce aka ba shi ma a taura duka in ba ya karanta za a ba shi ta rubuce katabna lahu fil alwah min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay a rubuce aka ba shi annabi Ibrahim littafin shi ma rubuce suke suhuf Ibrahim wa Musa suhuf Ibrahim wa Musa ubangiji ya hada littafin annabi Ibrahim da na Musa kaga duk a rubuce suke ba a ba mutum abu a rubuce sai dai an san zai karanta amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce وما كنت تتلو من قبله من كتابه ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون باك كسانشي كانا ربوتا كانا كران تولي التاجي بقبانا القرآن باكا ربوتا وادا هننكا دا بعدان هكا بسي وكا يتاس ركا شوى قفاكي ولو وسكا كران تو كيما كشي قفاكنا بطلناكا باكا النباوا دداما وفيجي يالون شوى ربو جماعة باسا قواننس فنكو وانا مسألة باواني يالا من ملح العلم akwai abin da ke kira mulahil ilm ka gama da abin da yake muhimmi kuma yanzu kana neman abin da za ka ɗan nishaɗantar da ranka to sai ka shiga neman irin wannan yanzu to me ya shi ke nan ka ji wani ma ba ya rubutu to sai ne ka gama wani abin da zai kara maka na imani ko ka ji cewa ka fi kowa imani irin wannan ilimin yawanci sai an ƙoshi ake nemansa to bari sai mun je aljanna sai mu yi ta tambayar waɗannan abubuwa. Aba to shi ke lura ban kike wannan yana cewa wanda yake kawo yawan mantuwa domin na cika mantuwa to ya zan daina mantuwa ko tarugu ba za ka daina mantuwa ba domin ta adam da mantuwa aka halice shi magana ka daina mantuwa wannan ba ta taso ba ka daina kawo wannan a ranka ka rage mantuwa wannan wani abu ne shi kuma daban galibi in ana maganar mantuwa ana magana wajen karatu ne nan ake maganar ka karanta ka manta abin da ka karanta to maganin mantuwa da malamai suke faɗa shi ne yawan maimaita abu in karatu ne ka yawaita maimaita shi sai ka ji baka manta ba in qur'ani ne ka haddace ka yawaita maimaita shi zama kullum kana qiyamul layli da shi ko kana takararsa wanda zai sa ya zauna in karatu ne hadisi ne to kana so ya zauna ka karanta shi sau da yawa kila in karanta sau ɗaya za ka riƙe ka ji kan haddace ko sau biyu ko sau uku za ka ji kan haddace da an taɓa ka za ka iya kawo shi sarar amma an kwana biyu aka neme ka da shi kuma sai ka je ya tafi to ashe ka ga waccan haddar ba ta zauna ba shi yasa malamai suke cewa kalimatu marra laysat mustaqirra kalimar da za ka yi ta ko a faɗa maka ita sau ɗaya ba za ta zauna ba sai ka yi ta maimaita ta bistikrari yu'allamul himar da wani rabin yake cewa da yawan maimaitawa da jaki ma ana koyar da shi yau da gobe sai ga ya riƙe to bare kai ɗan adam ne wanda ubangiji ya baka guzurin hankali irin na mutane akwai abu Ishaq Shirazi ɗaya daga cikin malamai manya wanda ake ce masa laqabi da Shamsul A'imma abu Ishaq Shirazi ɗaya ne daga cikin malamai da ya fice har sai kai ma a zamaninsa ba garin da zai gura ba da dalibai
kusan duk ko ina da malaman garin daliban sa. To wata rana ina ɗakin sa yana karatu sai yake ta mai tauna abu daya. Akwai wata kuyanga tana shara a tsakar gida. Sai ta je da ta mai ta magana, sai ta leko ta ce haba malam, ni da ke shara ma na rike abin da kake ta faɗa mai kai ta mai ta. Sai ki da ita to je ki. Ni da ke za a gane waye rike. Saboda kai ci gaba da mai ta abin sa. Sai bayan kwana biyu sai kira ta ce abin nan da kika ji ina faɗa menene shi ma sai ta turu. Ya ce to kin ga wannan nayi gudu ni ma. Inda na daga ta saki ni ma zan zo in neme shi rasa. Amma tun da nai ta mai tawa abin sai ya zauna a kwalwata. Abin sai ya rika sai shiga kwalwa ya zauna. Shi yasa suke cewa ihya'ul ulum muzakaratuhu. In kana muzakara sa kullun raya shi kake yi. Har ta kai wasu malamai in suka dauko hadisi zuwa suke yi su karantar dan ya zauna. In ya ji hadisi daya to sai tara waɗanda ba su san hadisin ba sai karanta musu. To daga nan wannan karantawa shi kuma zai kara tabbatar da nashi ya kace nashi ilimin. Kaga riba biyu. Ya ba su ilimi shi ba kuma ya tsara nashi. Ya kada nashi yadda ba zai kubuce ba har ta kai irin su Zuhri irin su Al-Amash irin suka je suka rawaito suka samo hadisai suka ga cewa ba su samu wanda za su karantar ba to sai ɗayan su je gaban garken dabbobin su sai ya dawo dinkiya ko akuya sai ta karanta mata hadisi ta mata hadisi ta mata hadisi bukatar sa dai shi kawai ya je yana karanta ma wani to ko dinkiya ce ta zo a karanta mata hadisi Zuhri ya kasance yana kirawo wata kuyangarsa cikin yaran gidansa sai kawai ya ta musu haddasana ta ce kai mu fa ba mu gane haddasana din kai sai na zan ba ku gada ku dai saurare saboda haka kai ma sai ka kira iyalanka ko ka kira tinkiyar gidanku kai mata to wanda zai taimaka abin da kake karantawa ya zauna daga cikin abin da yake taimakawa abin da kake ji ko kake karantawa ya zauna aiki da shi musamman abin da ya shafi addu'a addu'o'i da ake yi da safe ko da rana ko in za a sa kaya ko in za a tuɓe ko za a kwanta ko an tashi daga bacci ko za a shiga kasuwa ko za a shiga masallaci ko za a fita aiki da waɗannan addu'o'in shi ne sakariki ya zama da duk faɗi tashin ka kana ƙoƙarin sanin menene ake faɗa a nan ka faɗa to yau da gobe sai ka sa ka ga abin ya zama ya bi harshen ka kamar fatiya to waɗannan suna taimakawa wajen abin nan sai dai kawai ka amanta da Allah ya yi mutane daban-daban kwakwalensu daban-daban su ba ɗaya ba ne haka wannan halitta ce yadda Ubangiji ya raba kowa ya ba shi ya ƙarfinsa wani ya fi wani ƙarfi kuma da yadda kai ka dole ka haƙura ya fi ka ƙarfi to sai dai akwai wani abu da ake kira azzaka'ul muktasar za ka iya samun wani abu ta hanyar wato himma da ƙoƙari ka kai ga abin da watakila ɗabi'ar ka haka da Ubangiji yake da farko ba za ka iya kaiwa abin ba amma saboda himma da dacewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana yau da gobe sai ka ga Ubangiji ya ta buɗe maka kofofinsa ka riƙe wasu sai su ce ka ba su addu'a wani sai ce a bani addu'ar haddace Qur'ani ba wani sahabi da ya taɓa zuwa ce manzo Allah a bani addu'ar haddace Qur'ani da ga sauƙo yana so ya haddace addu'ar shi ne ka yi ta karantawa ka nace kamar yadda kowa ya nace amma mu da yake mutanenmu ana son bilis komai ko ake a yi addu'a kawai a samu wannan ya ce a satin da ya gabata ka ce idan kafiri ya yi wa mutum sallama ya halatta ya amsa ba wani na ce ba sahabbai sun faɗa na gaya maka kuma na gaya maka littafi don kada ka ce ka ce ni na faɗa kuma ga shi kana ce ni na faɗa ka je ka duba littafin ahkamuz zilla na ibn al-qayyim ya kawo wannan matsala da faɗinta sosai a cikin wasu littafai na albani kamar a silsilar sahiha ya yi tazarruki zuwa ga matsalar amma dai in baka littafi da daddare wanda ya girmi kakanninmu ya kawo wannan kuma asar ne na sahabbai kamar Abdullahi ibn Mas'ud da waninsa saboda ka ba wai wani ra'ayi bane sabo a nan kuke cewa to ya za a yi da wannan hadisi idan sallama alaikum wa qulu wa alaikum na'am akwai hadisi da yazo in ayyukan qalin kitabi sun muku sallama ku ce wa alaikum har ma akwai sanda suka shigo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce assalamu alaikum annabi ya ce wa alaikum Aisha ta ce an sura baka ya shiga tsitsi da musu sai annabi ya ce a ki daina wannan sai ta ce ya rasulullahi baka ji abin da suka ce ba yake ni ma baka ji abin da nake ba sun ce assalamu alaikum nace wa alaikum saboda ka labayar musu kwatankwacin abin da suka yi أهل الكتاب أول تلوك تنقل ستجا مسلمين با تيبا تسكي السلام عليكم با جيسوا تسكي همسا جيسوا تي تامو مولا الدعاء السلام عليكم الموت عليكم هلا يا حلقاكو هلا كشي أبدا سكي فلا وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله bangi je ki in sun zo maka za su rika gaishe ka da abinda ba da shi Allah ya gaishe ka da shi ba to kaga wadanda suka gaishe ka ba da abinda Allah ya gaishe ka da shi ba aka ce ka ce musu wa alaikum sai wani kuma ya gaishe ka ya maka kyakkyawar addu'a sai ka kuma ka bayar masa da mummuna to kaga anan ta saba wa birri da ubangiji yake kai musu ta saba wa fadar sa idza qiyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha ubangiji bai tsayyaje ayar da musulmi kadai ba cewa idan an yi muku gaisuwa ku gaishe da mutum da irin abin da ya muku ko kuma da mafi kyan abin da ya muku ko kuma ku mayar da fatankacin nasa saboda da mafi karancin adalcin da zaka yi masa in har da zai ce assalamu alaikum sai maka cewa alaikum assalam domin anan assalam abinda kake nufi abinci abinci kuma baya samuwa sai ta hanyar musulunci saboda kamar addu'a kake yi Allah ya shirye da shi ya gane da shi musulunci ya sa ya rayu cikin aminci ya mutu cikin aminci saboda kikkiawar addu'a ce kai masa mai kyau wacce kuma idan har ya samu ubangiji ya karba addu'arka akan ka kai ma wata riba ce gare ka wanda ke Allah ya gafarta malam bayani nake so game da hadisan da suka ce mutum na iya sa matsansa suna ranar da aka haife shi da kuma waɗanda suka ce sai safiya zagayo dan Allah malam wannan hadisi wala hadisi ne yafi inganci to ban san wannan ba ban san wancan ba dan sai wanda yake a farko ban san wanda yake zaka sa suna ba bayan zakiya dukkan su ban san su ba abinda hadisi yazo da shi maganar hakika dabbar da ake yankawa dabbar yanka dabba ba shi ne sa suna ba na'am ka sa masa suna an yadda ka sa masa suna a wannan ranar kuma ya halatta jaiz dan ka san an bace shi da suna kafin wannan lokacin jaiz ne ya halatta ranar da zaka yanka masa rago ka yanka ka ce ga suna wallahi ya halatta sannan kafin ranar ma kana iya kamar wanda wani hadisi bai ke suno lafazin sa annabi ya shiga an yi haihuwa yake cewa me aka kafin ranar suna yake me aka sawa dan suka fada kaga shi ana iya sanin sunan kafin ranar amma kai ta koye koye wani matan sa ma ba suka san me zai fada wai sai ranar ta zagayo kamar an haramta masa aka takan iya zaban sunan dan ta matun kafin ka haife shi ma kai tun kafin ka yi aure ma kakan iya sawa kanka alkunya ka ce abu wani wannan ko babu shi babu ma alamar sa dan ko auren ko ne ma auren baka fara ba amma kana nan abu wani ranar da aka haifi wani din shi kenan kaga ya zama hakika kuma inda majazi ne yanzu ya zama saboda ko wanda ya halatta aka iya sa alkunya ba ma dan gaba daya sai da tuna Aisha ana mata alkunya da abu abinda Ummu Abdullah da shi ba san raka wasu ce bai ta taɓa bari wasu ce a Abdullah ibn Zubair ne aka yi mata alkunya da shi al'ayyata hal ana yi alkunya ko da kuwa ba ma kan saboda ka zaka iya ambatan sunan ɗanka kafin rana ta bakwai zaka iya bari sai rana ta bakwai duk wanda ya halatta gare ka sai wani ɗan uwa da yake neman a taya shi da addu'a mahaifinsa yana yin wasu ayyuka waɗanda suke zubar masa da mutunci su zubar da ƴaƴansa mutunci yana fatan a yi masa addu'a Allah ya sa ya bar wannan hali mara kyau sannan kuma da wanda shi kuma yake neman ku sa shi a addu'a ku ya samu wani aiki na karantarwa ya aje aikin banki Allah ya baka to duk dai waɗanda suke neman addu'a ta alkhairi mu sa su aniya mu sa fatan alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya biya musu buƙatunsu na alkhairi duka waɗanda suke cikin wani tashin hankali ko wani bala'i ko wata rashin lafiya sa su addu'a Allah maɗaukakin sarki ya yi musu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya addu'a Allah ya yafe musu ya gafarta musu ya jikansu da rahamarsa ya yalwata musu kabarinsu ya kuma haskaka musu shi waɗanda kuma suka yi saura ubangiji maɗaukakin sarki ya tsare mana imanin mu gaba ɗaya ya karɓi rabu muna mu ne wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.